بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يو قوما قوات رمضان شكرا تدوه ليلة دريه دو دا 40 هجرية وانديداتي دا قوما شا بير قوات بير شكرا تدوه بيو دا قوما شا ترى ميلادية. zamu ci gaba da karatunmu da muka saba muna gabatarwa a wannan gari na Akko Local Government jihar Gombe Nigeria, da ya shafi darasi na musamman da ya shafi iyaye mata. A yau sunan darasinmu gyara gidanki, sunan darasin gyara gidanki. Za mu yi zama yan adadi a ciki kafin mu fita. Wasu hanyoyi ne zan rinka lissafo mana wanda zai taimaki mace ta gyara gidanta. In na ce gyara gidanki, ina nufin gyara aurenki. In na ce gyara gidanki, ina nufin gyara mutuncinki na ƴa mace. Kullum na sha faɗa muku a karatu, ribar ƴa mace shi ne ta zauna lafiya a gidan mijinta, kuma ta samu karbuwa a wajen mai gidanta. Ba wai ya zama kina zaman aure, zaman larura, zaman wahala ba. A babi na muqaddima da shimfiɗa, Allah madaukin sarki yana faɗa, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku a cikin ku matayanku da mazajenku. Ma'ana sai Allah ya kaddara mutum zai auri ƴar uwarsa mace, ita ma a jinsin mutane, ba wai mutum ya je a wuri aljana ko aljana ta auri mutum ba. Inda Allah ya ga dama sai ya sa doki ya auri raƙuma ko kuma jaki ya auri taguwa, amma sai Allah ya sanya aure a cikin jinsin mu mutum ya auri mutum don a samu wato dacewa. Ba haɗa ki da wanda zai baki tsoro ba. In Allah ya ga dama sai ya ce a yi aure tsakanin kare da mutum, in ya ga dama. Amma bai yi haka ba, sai aka ce mutum ya auri ɗan uwansa mutum. An ce ka auri mace ne, an ce a yi aure ne don a samu sukuni, a samu nutsuwa, a samu kwanciyar hankali. Da haka wannan karatu namu gaba ɗaya ya gini ne akan wannan aya. Yaya mace za ta samar da sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a gidan mijinta, ta shiga zuciyar mijinta, ta mallake shi. Mallaka ba ta bokanci ko tsafi ba, a'a mallaka rayuwa dai. Ya zama ba ta da damuwa, ba ta mafarkin ɓacin rai da shiga wayo Allah ni yasu a cikin gidanta. Allah ya sanya mawadda, soyayya. Allah ya sanya rahma, tausayi a tsakanin ma'aurata. Dole ne a samu a gidanku akwai soyayya, akwai tausayi. Malamai suka ce duk auren da babu waɗannan tushe ko rukuni guda biyu za a sha wahala. Ba tausayi a cikinsa, babu soyayya a ciki. Inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun, a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani. So ki yi ƙoƙari, ki yi tunanin yaya rayuwarki za ta kasance a gidanki. Wanda Allah ya faɗa cewa idan sallatil mar'atu khamsaha, in mace ta sallaci sallolinta guda biyar, azhar, la'asar, magriba, isha'i, asuba, wa hassanat farjaha, ta kiyaye ba ta yi zina ba, kenan ta kare mutuncinta, ta zama mai kishin kanta, bata lalata tarbiyyar kanta har ma ya zamanto yayi tasiri wa ya'yanta ba. Allah ya sa matan nan da ta rubuto takarda cewa har yanzu ta kasa daina zina tana nan. Ya ji abin da annabi ya faɗa, hassanat farjaha, matar kirki ita ce mai kiyayewa mutuncinta ba ta zina, in ji annabi. Wa ata'at ba'laha, kuma ta bi mijinta. Yana daga cikin riƙon amanar aure, kuma yana daga cikin bin miji ka kare kanka tunda shi ne mijinka, ka aure shi, karka je kana alaƙa da wani mijin a waje. Amma ke sha'aninki ba haka yake ba, kin ce da aurenki kuma kin kasa daina zina. To wannan mata da ta yi waɗannan abubuwa guda uku, dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at, za ta shiga aljanna a cikin duk wata kofa daga cikin kofofin aljanna, za ta zaba shiga aljanna, kenan yar aljanna ce. Wace mata ce mai shiga aljanna ta zaba, wanda ta yi abubuwa guda uku? Musulma ce ta kware, tana kula da sallolinta biyar. Abu na biyu, tana kiyaye mutuncinta ba ta zina. Abu na uku, tana yi wa mijinta da'a. In an samu matsala a cikin ɗaya daga cikin waɗannan, to kenan baki cika sharadin wannan hadisin ba. Wataƙila kina sallah biyar, wataƙila ba kya zina, amma kuma ba kya ɗa'a wa mijinki. Matar da ba ta yi wa mijinta ɗa'a, to fa lallai wannan hadisin ya nuna ba za ta shiga aljanna ba. Ko wataƙila tana yi wa mijin ɗa'a, kuma ta kiyaye sallolinta biyar, amma kuma mazinaciya ce, to ita ma ta saba ka'idar wannan hadisin, ba ta ciki. Duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, to akwai damuwa. Wannan hadisi Imamu Tabarani ne ya rawaito shi a cikin Mu'jam al-Awsat, da Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa, da Imam Ahmad a cikin Musnad ɗinsa. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya yi magana a kan wannan hadisin a cikin wani littafinsa mai kyau mai suna Adabu Zufar. Ya ce hadisi ne hasan, sahih ko sahihun, kuma yana da hanyoyi, kenan dai magana dai ta inganta daga annabi. Ku ɗauki wannan hadisi a matsayin shimfiɗa. Duk bayanin da zan yi, lallai za ki ji daɗin zaman gidanki ne ki samu rahama in kin kula da wannan abubuwa guda uku. Kula da sallah, ya ke uwata, biyayya ga miji, ya ke uwata, kiyayewa mutunci, ba a zina, ba a alaƙa da maza. Kuma ki sani, duk yadda kika yanka a gidanki, to kina shimfiɗa ne wa 'ya'yan da za ki haifa, su ma sai sun yi. Da yawa daga cikin mata suna neman yaya za su ji daɗin aure, amma ba su gano hanyar da za su ji daɗin auren ba. Gata ta zama uwa, tana ta ƙinƙishe 'ya'ya, 'ya'yanta ma 'yan mata ne, budare, amma ita kanta ba ta san ya ake jin daɗin rayuwar auren ba, ballanta za ta koya wani. Da yawa suna tambaya, kaifa yasna'una sa'adata fi buyutihim, ya za su samu jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin gidajensu? Amma da yawa suna faduwa wannan jarrabawar, ba sa cinta, saboda sun kauce wa hanya. Ki sani cewa ba a jin daɗin zaman aure sai an samu haɗin kai da miji. Dan zaman aure ɗin sun ce cuɗe ni in cuɗe ka ne, ka taimake ni in taimake ka. Duk yanda yake gai da ladabi da biyayya da ɗa'a, in kika auri mijin banza, to wahala za ki sha. Duk yanda mijin nan ya zama da tausayi da ibada da tsoron Allah, in ya je ya auri matar banza, yarinya da ba ta da tarbiya, wahala ne ya sha. kenan dole ne sai an samu wato dacewa tsakanin mijin da matar, a samu soyayya al-mahabba, ya soki ki soshi. In miji yana kaunar ki ne ko kin rabu da shi zaki ji kin yi hasara. Jiya wata ta aiko ta ce ai mata addu'a Allah hada ta da mijinta da ya mutu, ta ji dadin auren, wallahi da gasa ta yi ta yi, ba za ta ce Allah hada su ba. To amma ya kamata ku sani fa, gidan da ake jin dadin zaman aure bai takaitu akan soyayya kadai ba. In akwai soyayya ba haƙuri, ba inda za a ji. Duk matar da take tana da musifar soyayya wa mijinta, amma kuma ba ta da haƙuri, wallahi ba inda za su ji. Kenan ana buƙatar a samu soyayya, a samu haƙuri, a samu attasamu, kau da kai da yafiya, a samu husnul zanni, kyautata miji zato, as-siqatu baina at-tarafayn, amintuwa tsakanin ma'aurata guda biyu, mijinki ya yarda da ke, ke ma kin yarda da shi. Da zarar an samu rashin yarda yana tuhumanki koyaya, ko kuma ke ma kina tuhumansa koyaya, to wallahi ba ki taɓa jin daɗin zama aure ba. Dan da kin yi wani abu zai ce ai kaza ne. Kwanan nan wata mata ta kawo min kukan aurenta da mijinta, ta ce malama ban abin da yake damuna bai yarda da ni ba, ta ce malam har wajen aiki na yake bina, sai je yana hira da abokanan aiki na, ma'aikaciyar gwamnati ce, yar boko ce tana aikin gwamnati, ta ce abin mamaki sai gashi sirrin gidana da abin da ni nake yi masa ko na sani ko ban sani ba, ya je ya samu abokanan aiki na yana bugun cikinsu yana jin dawa dawa nake alaka, sannan me nake faɗa. Ta ce malam ya za a yi ai wannan aure a haka, mai gidanka ya je wajen aikinka ya tsuguna ya samu abokanan aikinka yana hirar su yana faɗin sirrinka, ba ta da kirki, ba ta da tsafta, kuna ganinta tana kwalliya a nan tana ado kaza ma ce, ɗakinta baya shiguwa. Ta ce kwatsam a bakin abokanan aiki na kurin sai na ji sirri na na gidana. Sannan kuma ya ce a sa masa ido a kaina, kenan daman bai yarda da ni bai aure ni. Na'am, an samu matsala kwarai da gaske. Haka ke ma kin sa masa ido, kina ta bibiyarsa kullum, wayarsa da ya kwanta bacci sai ki sace wayarsa ki shiga ban ɗaki kina ta buɗewa, ki je a buɗe buɗen ki kaje ki ganin wata musibar da za ta hana ki bacci. Indai wayan mazan wannan zamanin ne, musamman ma wannan lokaci da ake ta fama da waɗannan abubuwan, ana WhatsApp, ana Facebook, ana baka nema ba ma ana turo maka hoto kan duk wanda yake da Facebook, sai ya an ga hotuna a cikin wayarsa na mata, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. Haka abin yake, ya danganta ga yaya niyyarsa me yake yi. Shine wani mai gida yake gaya mata, sai ce wance in kina so mu zauna lafiya da ke, kina son ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ni, karki duk ki taba mun waya, duk kiran da za a yi na waya na kake taba, in za ta kira sau dubu ba ruwan ki da ita, ko caji ban yadda ki samun ba, dan a wajen zuba cajin mutum zai je ya leko wata fitinar. Shi ma namijin yana iya samun wani abu a wayar matar tasa, wani ya ɗauka zai kai mata gyara, an je an gyaro waya an dawo sai ya ji message suna ta shigowa ɓirin 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 ɓirin, ana ta turo mata text, ana ta turo mata abubuwa. To ya buɗe a matsayinsa namijinta, ya buɗe ya gani, yana buɗewa ya je ya gano masifar da la'allah ta zamanto dalilin rabuwar aurensa, don ya ga ko abin da baya so. Nan ba laifi ya yi ba don ya buɗe wayar matarsa. Yana da kyau tunda shi ne mai kula da ita, ya tabbatar da amincinta, in ta yi kuskure ya gyara mata. So dole ne ku samu amintuwa, aure da zargi ba shi da daɗi. ba ma tsakanin miji da mata ba, tsakanin kawa da kawa ma in akwai zargi ai ba a jin dadi. To yau a ce mijinki kullun zargin ki yake, kuma komun tsufan ku ko da shekaran ku 80 ke da mijinki, in dai babu yarda to akwai damuwa. Zargin kala kala ne, ko dai zargi ki da rashin aminci, wato kina kulla alaka da maza bai sani ba, ko ya zarge ki da dan zagaye zagayen bin malamai, dan akwai matan da suke zagayen bin malamai neman sa'a, neman wato mallake miji, ko wataƙila yana zargin ki kina dan masa barbade. Eh, dan akwai masu barbade, ai akwai masu barbade, aje a karko garin magani a gidan boka, mai gida bai sani ba, an masa miyar kubewa lafiyayya a shi an barbade ta, yazo ya ta diba yana santi a shi an barbade shi. Akwai masu tsiyaye, wani ruwa ne za a je a kai mata tofi a kira sunan aljanu da shedanu a ciki, ka zo a yi ta maka kunun zaki da zoɓin rodo da shi, kana sha kana santi, ashe ka je ka sha musiba baka sani ba. Wataƙila ya kama ki yana zargin ki da wannan, wataƙila yana zargin ki da ɗauke, kullum in ya ajiye canjinsa baya samu, bai isa ya dawo da canjin waya, canjin katin waya, canjin kaya, sai dai ya nema ya rasa. Allah ya baki dogon hannu na jido, ashe wata gafiya ya ajiye da ƙatuwar ɓera mai shegen jido da saka, wataƙila yana zargin ki da wannan. Ba zaman lafiya, shi yasa kullum idan ya zo da 'yan kudadensa sai ya nitsu ya irga ya faci idanki ya ɗaga kujera ya zuba kudinsa, saboda wallahi ya san za ki fashe. Ko ya zarge ki da gulma, shiga makota a kulla wancan, a kulla kawa, wato kawance da kawayen banza, dukkan waɗannan abubuwan a babi misali na misali na gaya muku. Matuƙar mai gidanki yana zarginki da wannan, to aurenku ba za ku ji daɗi ba. Abinda nake so, ki yi ƙoƙari ki wanke wannan ƙazantar da datti a gidanki, kada ki bari ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da na ambata ya rinƙa faruwa a gidanki. Haka idan akwai rashin adalci a tsakaninku, ba kya yi wa mijinki adalci, ba ya miki adalci, to auren ba zai yi daɗi ba, gidanki ba zai gyaru ba. Matsaloli na gida ba za mu iya faɗin su gaba ɗaya ba, don suna da yawa ƙwarai da gaske. Amma dai malamai sun yi ta rubutu na littattafai yaya mutum zai samar da sa'ada da zaman lafiya a cikin gidansa. Idan aure ya yi kyau, alhamdulillah ya fi komai daɗi. Idan kuma aure bai yi kyau ba, to al'amarin yana ƙarewa ne da saki, shikenan sai ki ga mace ta zo tana cikin wahala. Wallahi ko abin tausayi ne mata sosai. Yanzu nan gurin muka zo muna ɗaukan sunan mata masu marayun nan, wallahi sai da na ji hawaye ya zo min a idona. Wata ta ce mijinta yau shekararsa 10 da mutuwa ba ta yi aure ba. Me yasa ya'ya? Kuma tana da buƙatar auren, amma ba wanda ya zo ya aure ta. Wata ta zo da ɗan ƙarami yaron, tana aurensa, yaron ma bai kai ya kawo ba, ma uban shi ya mutu, kuma har yanzu ba ta yi aure ba. Abin tausayi. Wata da ta zo tana bayani ma kawai kuka take, kawai saboda tana tuna damuwar da take ciki. Sai irin waɗannan matan shari'a ta ce a taimaka musu. Matar da mijinta ya tafi ya batta da 'ya'ya, ita kanta mareniya ce, ba wai taimako ga marayan kaɗai ba, ita kanta tana buƙatar a taimaka mata. To wallahi ba ma mutuwar miji ba. A wannan zamanin mijinki kina zaune da shi, ya tara miki 'ya'ya tsautsayi, ya sa ya sallame ki, ki fita. Wallahi aurenki ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Ko shekaran jiya ɗin nan akwai matar da ɗaliba ta ce Allah ya taimake ta ya fitar da ita kungin da take ciki. Wallahi a iya lissafi na ni ne yanzu na san ta kai shekara 13 ba zawara ce wallahi tace mallam aure ya gagara. Ita babu madan. Ƴaƴan duk sun girma masu aure sun yi aure masu tafiya jami'a sun tafi. Tace mallam aure nake da bukata. Wulakanci 10% da ta gani a gidansu da zai bisa kuma. Wallahi yau ba ta yi aure ba. Kuma duk shekara in azumi ya zo sai tace mallam a samu a cikin addu'a. Allah ya ba mu miji na ƙwarai. Babu. To shi yasa muke ta gaya muku waɗannan bayanai ku tsare darajar aurenku. Allah ya taimake ku kuyi aure mai daɗi, rayuwa mai daɗi, ku zauna da mazajenku lafiya, kuyi haƙuri har Allah ya kawo lokacin da za a rabu na dole shi ne mutuwa. Ki kiyaye harshenki, don harshe reza ne, wata gata da kwalliya da ado da tsafta da iya abinci, amma wallahi harshenta yake fidda ita daga gidanta. Saboda in ta yanki magana ta gaya wa mai gidan in ba su abu sai ya yi zazzabi. Tana da ɗabi'a hadda, kakkausar ɗabi'a, bakinta ba yi da kyau, gajayayya, ba ta da haƙuri. Rayuwar aure an gina ta ne akan amfani juna, ba a yi fada ba. Shisa Allah ya faɗa min wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Samu sukuni da kwanciyar hankali. In kina son samun sauƙin rayuwa ki bi abin da Allah ya faɗa. Wa man sara ala darbi wasal. Duk wanda ya bi hanya ta zuwa wuri zai isa. Wanda kuma ya bi hanyar da ba can za a je ba to zai faɗa irin gurin da baya so. Dukkaninku ku mata kuna buƙatar a baku wasu makullai. Kuna buƙatar a baku wasu makullai da za ku yi amfani da su da za su taimake ku ku gyara gidanku. Sunan wa'azina gyara gidanki. Na farko dai ku samu amintuwa da Allah. As-siqatu billahi tabaraka wa ta'ala awwalan. Ku yadda Allah ne yake ku yi aure. Kuma shi ya kafa dokoki kuma sai an yi haƙuri. Abu na biyu ku samu ikhlasi a cikin aikin ku. Duk abin da za ki yi wa miji ko za ki yi a gidanki na aure ki yi don Allah kawai. Musamman mazajen wannan zamani. A yi mana kwalliya wa mu ga kwalliyar ba. Mace sai ta yi minti 40 a banɗaki ta fito ta ƙara minti 30 a gaban madubi don mijinta minti 70 ko? Wallahi in ya dawo ko daga ido ba zai iya ganta ba. Ta yi ta rangwaza ta je ta dawo ina ya shiga wata duniyar gaba ɗaya bai ma san ta yi adam ba. Haka muke maza sai dai Allah ya yafe mana. Kuma gashi mace Allah ya yi ta da kwalliya kuma tana son in ta yi a yaba. Amma mazan yanzu sai wanda Allah ya zaɓa ba su iya ganin kwalliya su yaba ba. Sai ki haƙuri ki kashe kuɗi ki yi ƙari sama da kuɗin cefanen da ya baki. Kamar abinci mai daɗi yana zuwa da ya ci sai ya noma ɗai sai ya tsaki. Wannan wani irin abinci ne? Me haka? Sai ki ji kamar an sara miki wani abu a zuciyarki. Sai ki haƙuri. Haka muke. Shi yasa nake ta mana addu'a Allah ya yafe mana. Halinmu mu maza sai dai addu'a. To ga hanyoyin da za ki bi ki gyara gidanki. Zan yi ina irga su. Abu na farko ki sani cewa ki ƙoƙari wato ki mayar da gidanki ya zama wajen hutu ne ga mai gidanki. Ma'ana ki shimfiɗa wa mai gidanki yanayin da in ya je wuri ya gaji ba inda yake sha'awar ya dawo irin gidanki kuma ɗakinki. Yaya mace za ta shimfiɗa wa mijinta wannan yanayi? Lallai ne idan gidanki ya zama mijinki yana sha'awar ya rinka zuwa don ya samu hutu, to kin ci nasara akan wani ɓangare mai yawa na rayuwa. Amma duk ranar da kika wayi gari mai gidanki baya sha'awar ya zo ɗakinki. to wallahi ki bincika akwai wata matsala ko akwai wasu matsaloli. Kulikal insanu fi kabad, dan wannan adam an halice shi ne a cikin gajiya. Yau mata a gaje, maza ma a gaje, rayuwa ce da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amma ku sani cewa mafi tsananin inda ɗan namiji yake buƙatar ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa shine gidan shi, gidan matarsa. Ba wai mijinki ya fi gamsuwa in ya fita ƙofar gida ya jefa da tabarma, ko ya fi gamsuwa ya zo falansa ya zauna ya kore ki, ko ya fi gamsuwa ya je gidan abokinsa. Yanzu akwai mijin da ya fi jin daɗi da kwanciyar hankali a gidan abokinsa, saboda baki iya gyara gidanki ba. To ba kuma a samu hutu a gida sai an samu zaujatun tayyiba, mata ta kirki wacce take ɗabi'ar ta tantaziru zaujaha bil khairi, kullum tana jiran mijinta da alheri ne, ba ya zo ta rufa shi da zagi da fada ba. Tarbansa take bil khairi wat tarhibi wal hubbi wal hudu'i, tana tarban miji, tana nuna masa kauna ga ta da nutsuwa. Amma yau akwai mata yanda mijinta idan ya zo gida da dokinsa, yau yana zuwa yana ganin ya zo gidansa, wallahi sai dai ya tarar da bacin rai da bakin ciki, dan ku kallon da za ta masa ma wallahi tallahi ko abinci ta kawo masa ba lalle ne ya iya ci ba. Ko kuma yanda zai ganta, akwai matar da ɗabi'a ce kuke da ita ku gyara, ba za ta faɗi bakar magana mai gidanta ba, kuma ba za ta yi jayayya da shi ba, amma kuma fuskar ta ba rahama, ba tausayi, ba jin ƙai, ba walwala, kiga ta turɓune, ta yi niranta a ɓace, ba zaginta ya yi ba, ba dukanta ya yi ba, ba musu suka yi da ita ba, amma tana da ƙuncin zuciya. Idan wani abu ya ɓata mata rai, to wannan ɓacin ran nata sai ya shafi mijinta, ko da hannunsa ko ba hannunsa. Walla'alla wani wata matsala ce a gidansu tsakanin babanta da mamanta, la'alla walla'alla wata matsala ta samu a makaranta, kin ga wannan duk bai shafi miji ba, amma wallahi idan ya zo sai ya girba, shi ma sai ta masa azaba, saboda zai ɗebi satuttuka bai samu kanta ba. Kawai ni karka dame ni, ina cikin matsala, wance me ya same ki, ba abin da ya same ni, kawai ni ka kyale ni, ba yanda zai yi. Da haka da ya dawo sai ne haɗa kayansa ya waje, kin ga biki mai da gidanki gidan hutu ba. To wace mata ce ta ƙwarai a wannan babi, ita ce wanda in ta shiga ɓacin rai da damuwa, tana haɗiye ɓacin rai da damuwa, ta zo gaban mijinta ta rinƙa masa dariya, tana sakin fuska, ba ta so ta nuna masa ɓacin ranta ko da ba shi ya ɓata mata rai ba. Wannan ita ce khairun nisa, man idza nazarta ilaiha asarratka, in ji annabi. Mafi alherin mata ita ce wacce idan ka kalle ta sai ka ji farin ciki. Ki ƙoƙari ki gyara gidanki, ki mayar da gidanki gidan hutu ne ga mijinki, kuma ki zama mai sakin fuska. Na'am, ɗan adam ne, dole ne wani lokacin mutum ya iya canjawa, amma kai yayi yawa. Dole ne ranka zai ɓaci, za ka nuna mijinka ɓacin rai wani lokacin, la'allah musamman in ya shiga haƙƙinka, misali. Amma ka maida abin ya zama ɗabi'a, kullum ranka a ɓace. Wata tana nan kullum fuskarta kamar fuskar shanu. A cikinku akwai wanda haka suke, ba za ka taɓa ganin suna dariya ba. Wannan duk wanda ya aure ta ya auri kaya, wallahi tallahi azaba za ta yi ta masa, ba rahama, ba murmushi. Kuma irin su ma za ki gama ba ma a cikin fushin suke ba, haka kawai su, haka suke kawai su, ba su sakin fuska. Wannan ya za a ce aure ta ji daɗi, aure da yake buƙatar walwala da sakin fuska. yake bukatar wasa da dariya, wannan abu na daya kenan. Abu na biyu, ki nisanci almubazzaranci a gidanki. Za ki gyara gidanki idan ba ki da almubazzaranci, shi ne a tabzir. Ki zama ya tsakatsaki wa zinu bil qistasil mustaqim. Allah ya ce wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, ku ci ku sha a cikin suratul a'raf, amma ku daina almubazzaranci, wuce gona da yin, shi ne israf. Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Lalle masu almubazzaranci ɗan uwan shaidan ne, shaidan kuma ya kasance mai kafirce ubangijinsa. Hankali ne rashin almubazzaranci, rashin hankali ne yin almubazzaranci. Mace mai nutsuwa mai hankali za ki ga tana alkinta abubuwan da, idan ya kawo abinci don Allah a yi ƙoƙari a lallaɓa masa abincinsa ya kai sama da lokacin da yake tsammani. ‘Yar’uwa, za ki gyara gidanki ta wannan hanya, in ya siyo mai don Allah a yi ƙoƙari a lallaɓa masa mansa, a kiyaye kada ya zo lokacin ƙarewansa a ce masa bai yi bai, a ce mai ya ƙare. In ya baki kuɗi na kashewa, ki alkinta kuɗinki, kar ki zamanto mai almubazzaranci da kashe kuɗi, sayi banza, sayi wofi, saboda mijinki yana baki kuɗin kashewa, yana kula da ke. Idan ya sayi miki sutura, ya rinka gani kina wanki, kina gyara kayanki, kina jera su a durowa, kina alkinta su. Don mijin in ya sayi miki atamfa, ko ya sayi miki zani, ko ya sayi miki kaya, ko takalmi, ko ɗankwali, yana sa ido ya ga wai shin ya kike. Akwai matar da wallahi atamfarta zanin ta, zaki rinka gani a tsakar ɗaki tana jefa, duk inda ta tsaya kawai sakin zanin za ta yi ta sake shi. Ki tarar da zani a jefa a can, ga ɗankwali a jefa a can, ga wani warin takalmi a jefa a can gurin, ga bireziya an lankaye ta a can, a falo a lankaye bireziya saboda tsabar rashin tsari. Duk baƙon duniya in ya zo ya gan shi a lankaye a nan gurin. Wani wani irin tunani ne wannan? Tarkace a gidanta yadda kika san bola, yana kula da ke. Ko ya tashi zai sai miki kaya, wata ran zai tuna kai wannan almubazzarar mata ne, mai almubazzaranci ne, baran tsaya ba. Amma in ya ga kayanki a jere a durowa, ya ga kina da alkintawa, kina kula, in kin sa in kin cire za ki ɗauka ki naɗe ki gyara, kayan ‘ya’yanki kina lura da su, kayansu shi kansu kina kula da shi, to zai ji yana son ki, gidanki ya gyaru kenan. Abinci kin iya, in ya ƙare ki nemi almajiri ki bashi. Yana daga cikin tashin hankali da mai gida baya so ya zo wata ran kitchen ɗinki ya ga abincin jiya a ajiye, an cika kula da shinkafa da miya har ta fara yin nyami nyami nyami. Ke baki ci ba? Ke baki ba wa almajirai ba? Ke baki ba wa dabbobi ba? Saboda kin samu wadata, kuna da buhunan shinkafa a ajiye, mai in kin soya dankali, sauran man mai kun ki mai da shi kwalba ko kwano ki ajiye ki rufe, sai ki bashi a buɗe a zo a tarar da ƙudaje suna zuba a cikin su. Kwanukan abincinki idan an gama cin abinci an zo gurin wanke-wanke, wallahi in wani yana so zai iya tsiyayar mai, saboda miyar ki mai ne yake kwanciya lumulumu. Bayan an gama cin abinci, wallahi za a iya tsiyaye mai. Bara na gaya muku a karatu, wata mata ce ta yi wa ‘ya’yanta abinci sun je makaranta. Wallahi yarinya ce ƙarama ‘yan Nazari, a irin food flags na yara da ake zuma musu abinci su ji. Wallahi da aka buɗe, malaminsu ya buɗe musu za su ci abinci. Abincin yarinya ƙarama gaba ɗaya mai ne ya mamaye, mai har ya kwanta a cikin taliya. Jalof ɗin taliya ne, amma mai ne a saman jalof ɗin taliya. Yaro ƙarami an koya masa cin mai. Yarinyar tana cin taliyar nan, tana sa hannu tana tsamo taliyar a cikin mai. ai kukan hannunku hannunku wasu daga cikin ku hannunku akwai almubazzaranci da rashin tausayin miji nace wannan mai gidan ai ka kasara shi ai haka gama da shi ai malamin makarantar ya gagara hakura sai da ya nemo lambar wayar mai gidan aka tsiyaye man wallahi da aka tsiyaye man a cikin dan kwano ne wallahi sai da ya kusa cika gwangwanin madara ba dan gidan ba yar gidan Alhaji bane yan gata tunda an samu galan din mai da jarka ya kulle man ya sa ambulan ya yi stefulin ya kira uban ya ce da Allah idan yarinyar ka ta dawo akwai sako a cikin takarda a cikin ambulan da Allah ka bude ya zo ya bude ya gani ya yi magana aka ce wannan shine man da ake zubawa yarka in za ta je makaranta ina baka shawara in kana bata galan galan ka dawo kana bata gwangwani gwangwani shine maganin ku Allah duk mai gidan da ya fahimci matarsa almubazzara ne to ya kamata yayi maganin ta ta hanyar rike kayan abincin ya daina bata plenty ya daina bata ayyarwaci a wadace ya rike ya rinka bata kadan kadan tunda shagga ce shargal nake bata da nutsuwar da za ta ji tausayin mijinta ta taimaka masa zubar da abinci aikin ku ne wulakantar da abinci aikin ku ne idan an je wajen alwala ai wajen wanke wanke taliya a zube shinkafa a zube tsohon tuwo tun na shekaran jiya gashi nan ki ga a dustbin ana zuba mara mara tuwo mara mara saboda rashin tausayi a wannan zamanin wa zai yadda matarsa ta kashe shi da ransa ai ba zai yi ba wallahi sai ta tsaya yadda kai kana tsaye da ranka sai ka fadi saboda ta karar da kai ku duba yadda ake wahala wajen neman abinci wahala wajen jiran albashi wahala wajen tafiya kasuwa wahala wajen zuwa gona wahala wajen sana'a mutum ya je kare wahala kawai zai ajiye wata mace ta zo ta taimai azaba ba ta da nutsuwa da zai yi ba idan kina son gyara gidanki ki zamanto ba mai almubazzaranci ba kula kayanki ba almubazzaranci kitchen dinki ba almubazzaranci dukkan wani abu da ya shafi rayuwa a dina almubazzaranci a lallaba rayuwa yan lallabawa ce musamman a irin wannan zamani da talauci ya mamaye mu muna wayo Allah mun shiga wuka abu na uku abinda zai taimake ki gyara gidanki shine ki rinka kula da suturar mijinki al-i'tina'u bi malabisi zawj kula da suturar mai gida na'am mu mazaje Allah ya yi mu yan lele ne na'am dole mu zama yan lele tunda kuma muna fita mu nemo masara muna ba da kudin kafale muna ba da kudin asibiti muna ba da kudin anko muna ba da kudin biki muna ba da kudin magani to kulalle namiji dole shi ma a kula da shi a gida zaka zo kana taiwa mace bauta ne ita ba za ta taimaka maka ba daga cikin abin da Allah ya dora miki ya ke yar uwa baiwar Allah ki rinka kula da suturar mai gidanki da zaran mai gidanki ya dawo yana cire rigarsa tana hannunki kina ɗauka kina zuwa kina lankaye ta inda ya kamata yana cire hularsa tana hannunki kina zuwa kina ɗora hular inda ya kamata yana cire takalminsa kina ɗauke su kina ajiye su inda ya dace kin san irin kayan da yake da bukata in ya dawo gida yana da babban riga zafi ya dame shi zai cire yana bukatar ya sa kananan kaya da zai zauna a gida a yana so ya sa dogon riga da yake zama a gida ta shakatawa tuntunin kin gama tanada ba sai ya zo yana dudu ina gajeren wando na dudu ina rigata dudu ina aka sa min hulata haba da Allah dudu haba da Allah me aikin ki kina ina kullum mai gidanki yana kira ina kaza ina kaza idan zai fita yayi wanka zai fita kina nan jikin durowarsa wace rigar za a miƙo maka wani mijin sai ce darje ki zaɓa mun wanda kike so sai ki duba mai kyau wanda ya dace sai ki ce wannan nake so ka sa tuntunin ma har kin zaɓo masa hular da zai haɗa rigarsa da shi hular da zai sa da rigarsa kin ga mai tin yaushe wannan inda zaman lafiya aure yana da daɗi sai ji tausayinki sai ji yana ƙaunarki shi ma in yazo kashe miki kuɗi ba zai kyashi ba saboda ya san kina kula da shi a gida takalminsa kafin yazo tun tunin kin yi polish kin goge in ma babu polish din ki ɗauki zaninki a gabansa zaninki za ki ɗauka bari a da kotun mama a wallahi mai gida da zani na zan goge ki goge da zaninki ba shi yake bada kuɗin omon ba da sabulu girmamawa ne mutuntawa ne ya zama in mutum ya fita ya bar kayansa zai dawo ya gansu a kimtse amma mai gida ya zo ya cire rigarsa ya jefar da ita a falo ya cire wata rigar ya jefar a can kayan mai gidanki a wuwatsa kuma abin da fi komai tausayi da yawa daga cikinku har baki suke yi kawayensu wai ki shigar da baƙuwa ƙawarki ɗakinki ko falonki ga wandon mai gidanki a jefa akan kujera ga rigar mai gidanki a jefa akan kujera fa ba hajiya baki da ke baki a jin kunya assalamu alaikum wace ce wanda ɗan ɗaya ina zuwa da Allah ina zuwa sai ki maza ki kikkimta ki tattare ɗan kayansa wallahi ko hularsa ki ɗauke ta saboda kina da kishin mai gidanki amma a zo a ga wandunan mai gidanki a falo ko a ɗaki ki shigar ki cikin ɗakin mai gidanki tana ganin sirrinki maza mana tattare suke zuba su a cikin durowa ki rufe kafin ya dawo kin gyara masa Allah ji ɗan wata baiwa Allah ba don ta mutu ba ta ce malam aini wallahi mai gidana baya da mai wanki da guga baya fitar da kayansa ni nake wanke su tas in goge ta ce in ya bar kaya kafin ya dawo sai dai ya zo ya ga su an wanke an gyara an sa musu turare ta ce amma fa ina shaida maka malam mutumin ne yana so na iyaka ta ce kuma abin mamaki malam mamakin da yake bani shi ne ta ce wallahi malam wani lokacin in ya zo bai je aiki ba a saboda nadi ban farga ba kawai sai dai in ga ya shiga ɗaki duk ya tattaro kayan wanki na shi ma ya sunkuya yini zai yana min wanki ya wanke kayansa ya wanke na ba ta ce malam kaka ga yadda nake jin daɗi ni ma da na ga yana min haka sai na ƙara gaba sai nake haɗawa har da kayan wankin mahaifiyarsa ta ce idan abin ya zo muna zaman lafiya sai in ce mama kawo kayanki ta ɗiba ta wanke masa kayan sa ta wanke kayan mahaifiyarsa wannan duk in akwai zaman lafiya duk ba matsala ba ne na ce Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi amma kin ga aikin ci moriyar ladabi da biyayya yau Allah ya kai mu lokacin da matan wannan zamani a cikinku akwai waɗanda singileti na mai gidansu rigar ciki ba sa iya wanke masa in za ka kai wanki ka kai wanki ni ba ran iya ba yar wanki ka ɗauko to gajeren wandon mai gidanta billahi alazimu sai dai a fidda shi waje mai wanki yanzu ke ba kunya a ce mai gidanki zai kai wanki waje ya tura da gajeren wandonsa da singiletinsa haba don Allah me aikin kike amma ke kina so ya taimake ki al-i'tina'u bi malabisi zawj kula da suturar miji abu ne mai kyau akwai abubuwa na kunya wanda bai kamata a rinka bari su fita ba underwear kayan ciki bai kamata mace ta rinka barin kayan ciki na mai gidanta yana fita waje ba ko da ku kuna da mai wanki da guga a cikin gida don Allah kar a yi haka a rufa masa asiri don Allah ki shiga ban ɗaki ki rufe ƙofa ki wanke masa ki rataya masa ya bushe ki gyara masa in ya zo yana buƙata ki bashi amma a fidda shi waje wannan ba mutunci a ciki idan kin yi wannan ina miki albishir za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gidanki akwai da yawa daga cikin mata da ba san wannan sirrin ba suna ganin ƙasƙanci ne su bibici masu gidajensu a kan kula da suturunsu yanzu mace tana zaune a gida sai wandon mijinta ya ɓata a yi ta nema a rasa ta ce wallahi ni ma ban san inda ka jefa shi ba kuma gidanta ne kuma ɗakinta ne bai kamata a bar miji ya tozarta a gidansa ba abu na hudu kula da harkokin kuɗi na mai gida gyara gidanki ta hanyar kula da dukkan matsala ta kuɗi na mai gida abinda nake nufi a nan
mu maza muna jin ciwo kwarai da gaske in mun kashe kuɗi a gida, kuma muka zo muka kasa gane ina kuɗin da muka bayar a yi kaza a yi kaza. Bari in daɗa bayani yadda za ku fahimce ni. Wata lokacin za ki zo da buƙatu kaza 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 a buga lissafi, kuɗin buƙatunki ya kai wajen naira 12,300. Kika takura masa ya ɗauka ya baki. To abinda za ki shi ne, namijin wannan zamani wannan 12,300 da ya baki, in kin yi wasa sai yayi wata uku yana miki gori a kansu, ba ranar da baki 12,200 ba, kuma watakila wata uku fa da baki, sai ce ai satin da ya wuce na baki, kuma ni na baki ma ni ban san ma me aka yi da kuɗin nan ba. To abinda za ki shi ne, samu takarda da biro, duk lokacin da mai gidanki ya baki kuɗi mai yawa za ki wani abu, to sai ki rubuta mun sai takalman sumomi naira 3,200, takalman sa makaranta, jakan makarantan abba naira 1,500, silifa na da suka mutu na canja 150, mun sai katan ɗin taliya 3,700, na biya kuɗin anko 2,700, na biya kaza. Ki buga lissafi wannan 10,000 da ya baki, kin kashe ta a takarda, sai ki nuna masa ga abinda na yi da kuɗin da ka bani, ka gani ya gani, ki ajiye ta saboda gudun gori nan gaba. Ai na baki kuɗi, ni ban ma san me kike ba, sai ki ce ayya Allah huci zuciyarka, sai ki ɗauko takardar ki ce ga yanda aka kashe kuɗinka, ba abinda na yi da kuɗinka gashi nan. To amma kuna samun matsala da mazajen ku ta yanda suna ba ku kuɗi kuna kashewa, ko da ku naira 2,000 ne, amma ba ku a iya lissafin mai kuka yi, ko da ciwaciwar za ki rubuta ciwaciwar a cikin takardar. Ai ana yin ciwaciwar ko ba yi? Da yawa daga cikin mata suna kukan cewa wallahi ni bai yadda da ni ba, sai ya zo ya bani kuɗi, ya zo yana ta mun tambayoyi, yana ta tuhuma na, to ni barauniya ce, in haka ne ka daina bani kuɗinka, ka je ka rinka siyo kayanka, ni na daina karɓan kuɗinka, ko kayan miya ma ka je ka siyo tunda baka yadda da ni ba, kaza kaza kaza. A'a, ba a gaya miji haka, karɓi kuɗi in ya baki kin ji, karɓe su, kar ki yadda mai gida ya baki, a je ka siyo da kan karɓi. Ai akwai ƴan dabaru da kuke yi ko? Ko babu? Akwai sarrafa kuɗi yayi. Idan kika ce je ka sayo da kanka, zai je sayo miki abinda ba kya so. Wani lokacin kuma ya ce wallahi ni na manta, karɓi kuɗinki ki rubuta mai za ki saya. Ko kasuwa ce, in ya ce ba yi da lokaci, ki ce to ka bani izini in je da ƴata ko in je da ɗana, a raka ki je ki saya da hijabinki da niƙabinki rufe jikinki, ba haramun ba ne. To kuna samun matsala da mazajenku a kan wannan. Za ki gyara gidanki ta hanyar ki zama mai tsari, shi ne kawai abinda nake nufi, mai tsari mai lissafi. Abu na biyar cikin hanyoyin gyara gida, ki himmatu da yi wa mai gidanki ban kwana duk da zai fita, ban kwana da cewa Allah ya kiyaye, kuma ki himmatu da karɓan mai gida in ya dawo. Wannan bai da wahala in kin fahimce ni abinda nake nufi. Duk lokacin da mai gidanki ya hada zai fita aiki, zai fita gona, zai fita wurin sana'a, don Allah ki daure alal aqalli, yi hakuri ki ce masa Allah ya kiyaye a dawo lafiya. Wallahi ina gaya muku, ina muku rantsuwa, azumi ne a bakina, wallahi maza suna so a rinka cewa Allah ya kiyaye hanya, Allah ya dawo da kai lafiya. Kuma duk matar da take da wannan ɗabi'ar, mai gidanta zai fita, ba wai sai zai je wani gari ba, zai fita wajen aiki, zai je sana'a, in dai za ki rinka bin sakina Allah ya kiyaye a dawo lafiya, zai samu nutsuwa da ke, ko ya fita sai ya rinka tunaninki, kuma zai gaya abokanansa ya ce ai ni da zan fito gida iyalina sun min addu'a. Amma mutum mai gida zai fita, baki ma san ya fita ba, kande ni ba zan tafi, kande sai yayi kira uku kina gidan baki amsa ba ni magana nake ji kira yake ni zan tafi ni fa zan tafi to ka je mana sai ka mun magana subhanallahi subhanallahi hajiya kin kashe kanki kin kashe gidanki sai da ake so ke zaki raka shi ki rike masa jaka har bakin mota ki saka hijabin ki kibishi Allah kiyaye Allah kai ka lafiya haka aka ruwaito mana matan sahabbai suke yi idan mijinsu zai fita sai ta bi shi mai gidana Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya kuma Allah ya baka ikon samu mana halal ka ciyar da mu a gidan nan kullun matan sahabbai haka suke wa sahabbansu a wannan madadin su ki kula da sanne da zuwa yana dawowa ku tarige-rige da ke da ƴaƴanki kina sanne da zuwa ƴaƴa suna baba oyoyo haka wata mata take kokawa take da yara in mai gidan ya dawo yura da yara suna gudu ita ma tana gudu tace ina zan yi wasa mun bari mijina ya kubuce mun tace yana dawowa ni zai ci karo da shi ina san da dawowa maza mazan karbe da kasa ba ma maganin mai gidan ke zo yana buga kofa yayi minti uku yana buga kofa kon baki bude ba gab haka bugun maza yake a hankali zai kon idan ran sai fara baci sai ki dub to rai ya baci zai balla kofar karki yadda ki bari mai gidan ke zo yana kunkusa kofa ai da kin ji duriyar motar sa ai da kin ji duriyar ya dawo in ma su rufe kofa ne ku maza yazo ya tarar da an bude kofa yana zuwa kin kai sura hannun jakarsa kin karbe ta a ya dauko kayan miya ni a ya dauko kayan sa ni a ya dauko abun sai din ya dauko abu mai nauyin da ba za ki iya dauka ba sai ki ce to bismillah ga wuri wuce wata kila ba za ki iya dauka ba wani mai gida ya dawo ya yi soyayya ya siyo ayaba ya siyo lemo ya siyo nama a mahauta ya siyo kayan miya niki da leda ya shigo wai shi yana ganin ya burge matarsa kafin ya ƙara so ya fara kiranta wance wai irin ta zo ta karba wallahi har sai da ya shigo kofar ɗakin ta tana cikin ɗakin tana zaune yace baki ji ina magana ba tace ka ajiye anan mana me to kai wallahi wasu mata akwai ƴan mulakanci wallahi sai su dan Allah wannan yaya za a yi mijin ki ji yana son ki yana gaurin ki ko kuma mace irin waɗanda Allah ya hore musu mai gidanta yana da ɗan mota ya shigo ciki yana ta ɗebo kaya tana zaune mai kwanki saka hijabin ki je ku rinka ɗaukowa tare haka ake yi haramun ne dan kin bi shi kin je kin taimake shi haramun ne kike fita gidan biki ma to zaki gyara gidanki ne da yiwa mai gidanki Allah ya kiyaye hanya da kuma yiwa mai gidanki sannu da zuwa wannan matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam suna yiwa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi yana sha'awar alaihi salatu wasalam ki ji ya je yana bin ɗakin matansa shi ma yana gaishe su ki duba matsayi da daraja irin na manzon Allah amma wallahi yana bin su ina kwananku ina gajiya da rana ko da yamma sai ya bi duk yana gaishe su ko da ba ranar girkin su ba yanzu akwai matar da za ki ga ɗakin ta daban ɗakin mai gidanta daban wata kila ɓangaren su daban wallahi al'azimu idan ba ta da girki in su uku ne ko su hudu ne a gida ɗaya suke fa amma wallahi tallahi sai ta yi kwana shida bata ganshi ba bai ganta ba bai isa ta je ta gaishe shi ba in an yi magana ai ba ta da girki saboda yar ƙauye ce ba gidajiya ce waye ya ce miki in baki da girki baki zai ki ce mai gida yana kwana ba ko mun zafin kishiyar ki in citta ce ita saboda zafi ki je ki gaida mai gidanki ta isa ta hana ki amma ba za ta gaishe shi ba akwai waɗanda sun ginu ma akan mai gidan zai zo gashi gata tunda ba ranar girkin ta bane ba ta iya buɗe baki ta ce Allah kiyaye ko a dawo lafiya ko kuma ina kwana ba tana jin tsoron kishiyarta saboda matsoraciya ce ku kiyaye waɗannan wasu abubuwa ne na sirri da nake gaya muku za su taimake ku wajen zaman lafiya da mazajenku abu na shida mace mai aiki yaya za ki zauna lafiya da mai gidanki duk ƴar albashi in ba ta yi tsari ba to sai an samu matsala tsakaninta da mai gidanta don mu maza gaskiya zan gaya muku muna kwaɗayin kuɗin matanmu ba abu mai daɗi irin ka ga matarka tana kashe ma kuɗi haka muke sai wanda Allah ya kubutar to dabarar da za ki yi shi ne albashinki idan ya buƙaci taimako na rancen kuɗi, watakila kuɗin cefa ne ya ƙare, da ko takarda da biro ki bashi 1,500 ne, ki rubuta ranar kaza da kaza ka karɓi 1,500 an sayo kaza, ki ajiye. Wani lokacin tsakani da Allah, tunda rayuwar aure cuɗeni cuɗe ka ne, ba kowane abu ne za ki ce sai ya biya ki ba, kuma tunda ya sahale miki kina aiki ba shi ya baki dama ki zai ki aiki ba, to a dan samu mutunci kuma ko dan wani abun da bai kai ya kawo dan abun 1,000, 2,000 ko abun naira 500, 300 sai ki je ki saya, bai ma san kin yi ba sai dai ga ana yi, a cefane ya kare, albashinsa ya kare, ke kuma da dan sauran kuɗi yi masa hidima, Allah zai baki lada, wani abun ya biya ki, wani abun kuma a yafe masa. Amma matar da ta zama gola ta ce ita ta rike kudinta, ita ba a isa a taba mata kudinta ba, kudinki sai kannanki suke cinyewa, kudinki sai mahaifiyarki take cinyewa, kudinki sai yayyenki suke cinyewa. Yanzu akwai matar da tana aiki, ba za ta taimaki mai gidanta ba, amma kullun gidansu suna aikowa suna karban kudi a wajenta, su tana taimakon su saboda ƴan uwanta ne, mijin kuma ai bare ne, ba za ta taimake shi ba. Yaushe za ka yadda da wannan? Na'am, ba laifi bane dan ta taimaki ƴan uwanta da danginta, a fahimce ni. Amma kuma akwai mutunci. Hajiya, kina albashi kina daukan 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, mai gida shi ma ya dan gani a ƙasa, a dan yi masa hidima, ya ga canji a jikinki, ya ji kanshin turare a jikinki, turaren da ba shi ya saya ba, ya ga an canja masa zanin gado da ba shi ya biya ba, amfanin kudin albashinki kenan, a ga ɗakinki ya sha bamban da kishi yake da bata zuwa aiki. Amma yau matan nan da yawa wata tana zuwa aiki, wallahi tallahi zai ga ɗakin mai aikin da wanda ba aikin, duk dai saboda shegen wayo ne da ta ɓoye kudinta take, ba ta iya gyara ɗakinta ma. Ana samun matsaloli na karɓan kuɗi na mata tsakanin miji da mata. Tunda dai ni kin mai da ni bawanki ne, ai na karɓi kuɗinki kina ta bina, sata na miki ne, ai na ce zan biya ki, to shikenan ma in wulakanci zaki mu, wallahi sai ki daina zuwa wajen aikin. To wannan kuma halinmu ne na maza. Kuma wallahi namiji in ya samu wuri, billahi alazimu, in ya samu wuri namiji zai iya cinye miki albashin matar. Sai kin yi dabaru. Kowa dai mai daki shi ya san inda yake masa yoyo, kin san yanda mijinki yake. In mai kudayen duniya ne kin sani, in bai damu da kudinki ba kin sani. Akwai mijin da baya waiwaya ya ce nawa kika samu, nawa ya sauri kudinki. Akwai wanda baya yi, akwai wanda yana ganin ci baya ne ma ya tambayi matarsa ta bashi aron kudi. Akwai wanda Allah ya musu wannan ni'imar. Ina fatan iyayena mata za ku gyara. Mun tsaya akan abu na 6, gobe za mu tashi na 7, in Allah ya so ya yadda. Abinda na faɗa na lili, Allah ya bamu lada, wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.